masauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan mu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku, kuma wannan shine shirin mu kashi na 60. Sunana engineer Abdullahi Adam Musa, kuma wannan shiri yana zuwa muku kai tsaye daga Al-Ansar Studio dake Sharaɗa Phase 1 Kano, a yau 9 ga watan Sha'aban Hijira 1447, wanda ya daidai da 28 ga watan 1 shekara ta 2026. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadankaya, muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko, bayan sallama take cewa kanin mijinta ya kasance yana wasannin banza da matan yayansa, yayyinsa kenan, tace ya kai shekara kusan 46, tace ita kuma bata masa wasa, ba mata zama sai da hijabi. Sai sai ta mata izgilanci, suna cewa wai sai ka ce jikar malam. Sannan tana shara kawai sai ta ji dundu a bayanta. Tace tana da tsohon ciki, tana dagowa kawai sai ta zabga mari. Tace su a gidansu ba a wasa da maza. To shine take tambaya, ta ji an ce wai babu kyau mari a fuska, marin mutum a fuska. To shine take tambaya ya hukuncin wannan abin da kai.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من إساكي قسم شواء وانا نشيري نامو نامو سمع نام سوشين تنبيري نكوما وروري متألولي نام أورتا نكوما شاور وري. Yau mun ci karo ne da wata al'ada da malam Bahaushe yake yi a gidansa, wacce take haramtacciyar al'ada ce. Allah baya son ta, kuma shari'ar musulunci ba ta yarda da ita ba, ba ta da asali, ba ta da tushe a babi na mutunci ma, da sani ya kamata. Shine wasan kanin miji da ake cewa, wasan kanin miji. Kamar misalin mutum yayi aure, kannansa maza, sai su zo suna wasa da matarsa, wasan kuma har ma na taba jiki, wasan kuma har ma na cire hijabi, wasan kuma na keɓanta, da dai irin wasanni daban-daban da ake a al'adance. Wannan maguzanci ne, wannan ba addini ba ne. Wasan kanin miji maguzanci ne, wasan kanin miji ba shari'a ba ne, wasan kanin miji ba addini ba ne. Kuma ya kamata mutane su ji tsoron Allah, su kori wannan maguzanci a cikin gidajensu da ɗakunansu. Kuma duk wata mace wacce take sauraron ilimi, take sauraron karatu, kuma musulma ta ƙwarai, kar ta kuskura ta bari wani ƙanin mijinta ya rinƙa keɓanta da ita, ko ya zo yana mata wasa, ko yana mata wata hira, ko tana sakin jiki da shi, ko suna keɓanta, ko suna shiga halwa, suna shiga wani wuri daga su, sai su wannan da haram ne. Dan haka tunaninki mai kyau ne ƙwarai, da kika ce ba kya son wannan, kuma ke ba ki yarda da wannan ba, kuma tunanin ƴan uwan mijinki da su suke yi irin wannan wasa na ƙanin miji ko ɗan uwan miji, tunani ne na kuskure, tunani ne na maguzanci, tunani ne wanda yake ba akan addini ba. Abin tausayi a ce mutum shekara 40 da wani abu yana wannan abu, shekara 40 da wani abu, ba wata 40 ba, ba kwana 40 ba, kana shekara 40 da wani abu, kana zuwa kana masu wasa da matar wani har ka sa hannu ka taba ta, wai ka je wai kawai sai ya daga hannu sai ya buga mata dundu a gadon bayan ta, saboda bai da hankali. Kuma mace mai ciki ka dake ta a gadon baya, kana namiji balagagge baligi, matan nan zaka iya aurenta, idan mijinta ya mutu zaka iya aurenta. Wace ma ba za ka auri matar yayanka ba, wace ma ba za ka auri matar ƙaninka ba, wannan kai muharramin ta ne amma muakkati ba muharrami ne muabbadi ba. Haramcin aurenta a lokacin da dan uwan kai ke aurenta ne, da haka bayar Allah ta tashi ta zabga masa mari. Kin yi al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari, kin yi hani akan mummuna, kin yi umarni da kyakkyawa tunda bai ji wa'azi ba, kuma kin gaya masa tun asali cewa ke ba ki yi kuma ba ki yadda da wannan ba, da kika zabga masa mari zai san cewa kina cikin fushi kuma ya yi abin da yake Allah baya so kuma annabi baya so. Hukuncin marin mutum yana nan a shari'a, an hana in za ka daki mutum ka dake shi a fuska, laifinki ɗaya kawai da kika dake shi ta fuska, amma dai tunda kina cikin fushi ne kike istighfari Allah ya yafe miki dangane da marasa da kika yi a fuska, amma ba wai dan kokarin hana shi barnar da kika yi cewa kin yi laifi ba. Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa marin da kika zabga masa ya sa dalilin wa'azuwarsa ne ya kuma ainihin wato kama kansa. Sauran mutane da suke irin wannan ɗabi'a Allah sa su gyara, sai kuma Allah ya yi miki afuwa a saba umarni da kika yi na ɗaga hannu ki mari mutum a fuska ɗin. Allah ya gyara mana, Allah ya mana afuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba da ta bugo waya lokacin tana kuka ma take bayani, ta ce dan Allah malam yayi nasiha da kuma kwantar da hankali ga bayin Allah masu cutar HIV wanda suka same ta ba ta hanyar zina ba. Ta ce suna cikin tashin hankali da tsangwama, kuma da aurenta da mutuncinta ta ce ta haɗu da wannan cutar ba wai ta hanyar zina ta same ta ba.
Gaskiya ne, sau da yawa akwai abin tausayi kwarai da gaske ga wasu al'umma da suka kamu da wannan ciwo na sida, ciwo na HIV ba tare da an yi zina ba. Ba lallai madamin likitoci suna faɗa, ba lallai duk wanda yake da ciwon HIV, ciwon ƙanjamau, a cewa ta zina ya same shi ba. Zai iya yiwuwa a ɗauko a sa wa mutum. Yanzu kaga wannan mai tambayin ba mamaki mijinta ya ɗauko ya sa mata ta dalilin aure. Ita ta kame kanta, mijinta kuma mai yawo ne, ya ɗauko ya sa mata bala'i. Wataƙila shi ya faɗi ya mutu ya yi gaba, ita kuma ya bar ta cikin bala'i, ba dalilin ƙara aure ba ta isa ba, sannan kuma ga ciwo yana nan yana cinta. Ku yi haƙuri, Allah yakan iya jarraba mutum da alkhairi ko da sharri. Wa nabluukum bisharri walkhairi fitnatan wa ilayna turja'un. Allah ya ce muna iya jarraba ku da alkhairi da kuma kishin alkhairi, gare mu za ku koma. Idan Allah ya ɗora mutum ya kamu da ciwon ƙanjamau ba ta hanyar zina ba, wani ya sa masa, ba dan Allah ba ya son sa bane, ibtila'i ne, jarrabawa, sai ya rungumi ƙaddara, ya yi haƙuri. Insha Allah Allah zai ba shi ladan haƙuri. Wa bashirir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kai bishara wa masu haƙuri, wanda idan masifa ta same su sun ga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ana iya kamuwa da ciwon ƙanjamau ko AIDS ta hanyar aski. Masu aski da suke mutane aski da makana ba sa bin ƙa'idoji na likitoci da ƙa'idojin tsaftace abin aski na zamani, da masu aski da suke mutane aski da aska, da masu yi mutane da reza, mutum ɗaya mutum biyu a musu aski da reza ɗaya ko uku ko huɗu, iyayen da suka rena ka iya rashin mutuncin da za su yi maka. Idan an rena maka hankali an san baka san haƙƙin kanka ba, sai ka zo an yi wani aski kai ma a daɗa maka maka wannan aski. Don haka akwai haɗari ƙwarai, kuma ku ji tsoron Allah masu sana'ar aski wanda kuke hatta da kilifa, ba a goge kilifan nan, ba a sa mata spirit, ba a spirit, ba a ƙone kilifan nan, ba a sa ta a wurin ƙone ƙwayoyin cututtuka, wanda wannan hukumar lafiya ita ya kamata ta kafa doka duk shagon aski ya zama akwai wata doka ta hukumar lafiya, kuma akwai waɗanda za su rinƙa bibiya suna tabbatar da shin masu askin mu a shagunan askin su suna bin ƙa'idoji na lafiya wajen yi wa mutane aski. Yanzu yadda likitoci suke faɗa, idan aka yi wani aski da makana ko da kilifa yana da ciwon, aka kurje masa wani kurjinsa, aka zungure masa wani kurji, aka fasa jinin ya shiga, yadda masana suke cewa. Sai kai ma aka zo, ba kone ba, kwayar cutar tana ciki, sai aka maka aski, kai ma aka kurje maka wani kurji, jini da jini ya haɗu, shikenan ka kamu. Haka bala'i ya sauka. Masu yankan farce su ji tsoron Allah, masu yankan farce, duk da cewa dai wannan kusan wani tsohon tsari ne da an daina shi, amma wasu gaskiya suna na 'yan ra'ayin riƙau, wani har yanzu ba a matarsa ba za ta yanke masa farce ba, shi ba zai yanke farcensa ba, sai dai ya je kasuwa da yamma in ya ci balangunsa na 3,000-5,000, to sai kuma ya kira mai yankan farce. Har yanzu ba ko wanda zai je ba da hannunsa ana yanke masa farce. Ba rushe sana'ar nake yi ba, ba hana a yi ta nake yi ba, amma masu yankan farce su ji tsoron Allah, su rinka saka magani a almakashin da suke yanke mutane farce. Tabbas idan kana wannan abun, wata ran za ka je ka ɗebo kanka cuta da bala'i da musiba. Wannan kaɗan ne daga cikin hanyoyi da ake iya ɗaukan wannan mummunan ciwo, ko a asibiti an yi wa wani aiki ne wannan larura, ko an yi wa mace tiyata, an yi amfani da kayayyakin tiyata da jini, kuma tana da ciwon wannan larurar, ana iya kamuwa da shi. Su ma likitocin suna iya cusawa wasu wannan mummunan ciwon ba tare da sun shirya ba. Kawai dai mutum ya dage da addu'ar roƙon Allah. Ya Allah, muna roƙon karka da rabe mu da abin da ba za mu iya ba. Allah Ubangiji tabaraka wata'ala ya ba mu kariya da rayukanmu da iyalanmu, kada ka ɗora mana larura da ba mu shirya mata ba. Ya Allah, na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai ya halatta 'yan uwan miji su zo gidanta suna ɗaukar kayanta ba tare da izini ba? Ta ce sun daɗe suna mata haka, tana cewa ba na so. Ta ce yanzu duk fushi ma suke da ita, wai saboda wannan maganar da ta yi. Ta ce ma dai to ta ce musu, ai duk wanda ya ɗauki abu ba da izinin mutum ba, Allah zai saka mashi, ba ta yafe ba. To sai an yi hisabi. Amma mamarsa ta ce ai gidan uncle ɗinsu ne, ma'ana gidan kawunsu ne, su zo su yadda suke so, su ɗauki abin da suke so. Shine ta ce za ta iya barin su ci gaba, saboda yanzu suna ta tura mata baƙaƙen maganganu, ba ta kula su ba. Ta ce sun haɗa ta da mijinta da kuma mahaifiyar shi. To shine suke tambaya me ya kamata ta yi.
Asali bai halatta wani ya ɗauki kayan wani ya amfani da shi ba, sai da ta hanyar aro, kuma aro ba a ba da shi sai da amincewa da yadda. Da ka tunda mamallakansu ba ne, haram ne su ɗauki kayan da ba nasu ba, su yi amfani da shi ba sai da izini. Sai kin ba da izini, sai kin yadda, sai kin aminta. Kuma kayanki ba kayan mijinki ba ne, inda ita uwarsu ta yi kuskure kenan. Tunda mallakanki ne naki ne, iyayenki suka ce miki, ai ba mallakan mijinki ba ne, dan yana mallakan aurenki, to kuma ai bai mallaki kayayyakinki ba. Kuma kina da haƙƙin tasarruf, ma'ana haƙƙi na amfani da kayanki, haƙƙi na ki ba da aro, ko haƙƙi na ki ba da aminci a yi amfani da shi ko ki hana. Na ka suna zuwa suna ɗaukan kayanki ta hanyar zalunci, kuma kina da dama a shari'a ki ce kar a taɓa miki kayanki, sai kin yi ra'ayi ki bayar, in baki ra'ayi ba ba za ki bayar ba. In dai a shari'a ne ke ce kike da gaskiya, kuma idan suka zo suka miki kama karya ta dalilin mahaifiyarsu ta tsoro su, ko ɗan uwansu da kike a wura ya sa su su yi, to sun shiga hakkinki kuma sun cuce ki, kuma wannan ba aiki da ilimi ba, ba aiki da sani ya kamata ba. Abu na biyu shine sai zaman aure kike yi, kuma kayanki iyayenki sun sai miki ne saboda hidindiminki na aure, to bai kamata wasu kuma su zo suna amfani da wannan kaya saboda fitina ba. Irin wannan ɗabi'a da al'ada da iyaye suke da shi, a tura yara 'yan mata ko zawarawa su rinƙa zuwa gidan kawunsu, ko gidan yayansu, ko gidan ƙanin mamansu, ko gidan ɗan uwansu, suna hana matan gidan sakewa, suna musu kama karya, suna nuna musu gadara, wannan zalunci ne. Kuma duk tsohuwar da ta yi wannan ta sani, wallahi sai Allah ya tambaye ta, ba uwa kike ba ko kaka kike, tsarewa tsohuwa da daɗewa ba daidai ba ne, kuskure ne. Don haka ki hana su, kuma ki ce baki aminta ba. Baƙar magana za su gaya miki wannan ba za ta turo ba, ba komai. Mijinki ya yi magana, ki ce eh ana cutar da ni, kuma bai kamata ka goyi baya a cutar da ni ba. Ki gaya musu, karki ɓoye masu, ce ana cutar da ni, bai kamata ka goyi baya a cutar da ni. Karki maganan uwarsa kwata-kwata, ba ruwanki da abin da uwarsa ta ce. saboda kina sa baki a kan uwarsa, za a ce kina faɗa da uwarsa, kuma kin zagi uwarsa, ko kin raina uwarsa. Amma dai ba a isa a hana ki, ki nuna ainihin wato mallaka da abin da aka Allah ya mallaka miki iyayenki suka baki ba. Wannan ɗaya kenan. Abu na biyu, idan zai iya ja miki fitina har ya kai ga su kashe miki aure saboda wannan kaya, ki ba su je su yi ta amfani da shi, shi kenan a zauna lafiya. Da auren ya mutu, wanda ke haƙura da haƙƙin naki ke, kin san naki ne, amma ki haƙura ki duba musu ido, su yi duk abin da za su yi da shi. In sun gama ki ɗauka ki amfani da shi, ki yi Allah isa, ki bar wa Allah, Allah kuma zai karɓa miki haƙƙinki. Daman duk lokacin da aka tara zaurawa da ‘yan mata ba mijin aure, to can suke tarewa gidan matar yayansu ko matar ganin mamansu ko matar ɗan uwansu, je su yi ta mata bala'i. Wata mata je ta kashe aurenta can, za ta zo kuma tana baƙin cikin matar yayanta tana zaman aure, ta zo ta jefa cikin masifa ta kashe mata aure. Al'ada ce injiniya ta banza mara amfani rashin addini, kuma ba inda ake yi nufi gidan malam Bahaushe. Zirin gidan Balarabe kai ka isa ka ji, ko ƙan wasan uwa da uba ne ta isa ta ji, kullum gidan Balarabe ba a rufe ne ba. Malam ka sai da Laraba suke rayuwa kuwa, ai kowa ma ba ya shiga gidansa, da uwarsa da ubansa ma, kowaye ma, wallahi malam gidansu. To dama su asali gidansu malam a rife ne, in ka je sai dai ka danna ƙararrawa, kana danna za a ce men, ba wai fa man ba ma za a ce men, ka san mata ba. Wai ko uwarka ce ta zo ko ubanka ya ce, sai an ce men, wai ana nufin man, wai ba za ma a ce man, dama men, wai ne. Sai ka yi ba in ba a gane muryar ba, kowanne sai an ce suna waye waye. In an ga za a shigo, in ba an raina mutum hankali ba, yadda ba sai a sa ɗan aiki ya je ya karɓa. Ba a shiga gidansu sai da izinin, sai da yadda su batun, wai a je gidansu a taru, yara su taru a miƙe ƙafa, ta rashin kirki a gidanka, a zo a ta maka ɓarna, ka ga mai gida ya zo ya aje a abin an ɗauka. Yanzu ne zo bugon waya yake cewa shi ko babban damuwarsa, wallahi tata ake masa a ɗakinsa. Na ce kamar a ɗakinka, a cikin ɗakinsa, ya ce wallahi ɗakinsa, kusurwar ɗakinsa, tura kasa inda yake kwanciya, a zo a mai sata. Me ya faru? Wallahi ‘yan uwan matarsa ne suke zuwa. To me yake kasu? Wallahi wai shigowa suke. Na ga wannan rashin tarbiya ne. Ya wani zai zo yana shigawa ɗakin mijinki, kuma idan ta hana, a je a zage ta. Irin wannan zalunci da ake, ku rinka jin karatu, ku rinka sauraron ilimi, ku daina takura wa mutane a gidajensu. Yawwa, in ba a neme ka ba kar ka je, sai dai zuwa na zumunci a je a gaisa minti ɗaya biyu a taso, amma a je a zauna gidan mata ana hana ta saka, ana takura mata. Har da dafe dafe ba, ba nan wata turo mana fatawa ba, ta ce ƙannen mijinta da sun zo suna zuwa marasa kirki kicin suke dannawa, ta ce wallahi dai sai dai ta ji ƙwai yana fashewa, fas fas fas. Ta ce malam dama ana so ya kai karfe 12 rana ko karfe 2, shi sabilillahi su cinye shi tas, idan ta yi irmiyarta da 'yan jarmiya su cinye tas, shi kuma ya zo in wata ya zo karshe ya kare mata zagin duniya. Ta ce kannan ka suka zo suka cinye, in ta hana a je a haɗa ta da uwar miji. Wallahi wannan zaluncin da ake yi a cikin gidajen mutane, a gidajen mu na Hausa Fulani, ya kamata a ji tsoron Allah a gyara. Na malam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa daga kasar Ghana ne, ta ce shekarar ta 15 da aure, yaran ta hudu, babban ma ta ce a kai shekara 14. Ta ce kullum matsaloli daban-daban yana cin mutuncinta, yana zagin iyayenta, mijin kenan ga neman mata. Idan ta yi korafi sai ta faɗa wa mutane. Ta ce yanzu dai aure zai ƙara, to wai bazarar ta sa ba ta tashi yi masa waya sai ya dawo gida da daddare. In ta yi magana ya zama matsala, sai ta ɗauki lambar ta kira bazarar mijin nanta, ta ce da Allah komi su yi a waje. Sai ita bazarar ta kira mijin, ta ce ai ta ce mata karuwa, ita kuma ya zo yi ta mata faɗa, ya ce ita ce karuwa.
Matar ta sa? Saboda bazara?
Ya ce, ta ce ta
kai soyayya ta yi ƙarfin injiniya.
Mahaifi ya ce mai ta yi haƙuri ta zauna. Sannan ma ta ce duka ya mutu. Ba a daɗe da mata operation ba a kwata huɗu ba.
A kan bazara?
An zo sulhu. Ya yi ta zaginta a gaban kowa, ta ce ta gaji amma tana tsoron tafiya saboda ‘ya’yanta wallahi zai kwace ‘ya’yan ne wai in an rabu. Shi ne dai wai take neman shawaran malam.
To ni dai kafin shawara wannan baiwar Allah, ya kamata mu roƙon mata addu’a, Allah ya yi mata wannan bala’i. Allah ya yi mata, Allah ya ba ta mafita. Mata wato abin da ba sa gane injiniya, na sha faɗa wa mata, ku gane wannan sirrin. duk lokacin da namiji ya ce zai yi aure, to yana zuwa da wani rawar kai da rawar jiki da wani gaggawa da nuna isa, to ku zuba masa ido ku yare shi. Kuma namiji idan ya shirya zai yi aure, in bai da kintsi bai da tsari, to zai iya cin mutuncin ki ke matar gidan, ya wulakanta ki, ya tozarta ki akan wacce din ta gaibu da bai shigo da ita ba, saboda ke kan ya riga ya kama ki kina hannu, uwar ƴaƴa ce kin zama guzuma, zaman larura kike kina zaman ƴaƴa, ga sabuwa nan ta titi, ga wadda ake gani ita ce sabuwa yanzu, a ita ake kan ɗauki. To matsalan matanmu ba sa fahimta, kullun namiji galiban da yawan su na faɗa, in dai namiji zai aure to sai an same shi da wannan rawar kai da wannan zalunci, ba sa kai ba sai wanda Allah ya kubutar. Zai iya taka ki, zai iya cin mutuncin ki, zai iya zagin ki. Yanzu gashi wannan ya iya zagin ta, ya ce wa matarsa ta aure ta suna karuwa akan an taba masa bazawararsa. Ku daina yi, yana yi, ku zuba musu ido, in za a yi musu nasiha su gyara, wani ima ya gyara, Allah ya sa ya gyara. Idan bai zai gyara ba, sa masa ido na mujiya ta abin da zai yi ki ɗauka, ba ki ma san yana yi ba. To wannan ya fi morewa, duk rawar kan da zai yi, duk wankan da zai yi, duk canja motar da zai yi, duk kazaɗin da zai yi. Wata fa cewa ta yi, wallahi wallahi akram kallahu, ta ce a gidanmu mai gidanmu abin 2000 sai da bala'i yake, amma sai gashi budurwarsa yana tura mata alaɓin 100, 200, 300, har 500. Ta ce amma mu fa abin 2000 na cefa ne na gida na yara na larura, sai ya yi zage-zage yake barwa. Lokaci ne, lokaci ne, ku zuba masa ido ku kyale shi. Don haka ke baiwar Allah, mijinki ne kun yi shekaru da shi, kuma gashi Allah ya jarabe ki yana neman mata, to kuma yanzu gashi daga neman matan ya zo zai ƙara aure. Ki addu'a Allah sa auren da zai yi dalilin hana shi neman matan ne. Allah ya sa ya daina neman matan saboda dalilin ya ƙara aure. Abu na biyu, ki daina yin abin da zai zage ki ballantana mai da ke ki, ki nesa da shi. In ya buƙace ki zo gurinsa, in bai buƙace ki ba koma gefe, ki bar shi ya gama ɗokin aurensa. Ana sisi sisi, ni ma ina baki shawara karki kashe aurenki tunda kina son ƴaƴanki, karki kashe aurenki tunda kina son ƴaƴanki, kuma zaki shiga damuwa in ya kwace miki ƴaƴa. Ko bai kwace miki ƴaƴa ba ma, yau in zaki ƙara aure fa mijin da zaki ƙara aura ba zai karbi ƴaƴanki ba. Wannan ita ce damuwar da mata suke gamuwa da shi. Ya tara miki ƴaƴa 5, 6, 7, 8, aure ya zo ya mutu, ki bar ƴaƴanki a gidansa su ci uban wulakanci, ki taho da su gidan iyayenki, babanki ya kore su ya ce ba zai ciyar da ƴaƴan wani ƙato ba. Zaki ƙara sabon aure, mijin da zaki aura shi kuma ya ce ko ɗa ɗaya ba za a zo masa shi ba. Maka tausaya wa mata akan wannan lalura, wallahi duk macen da ta je ta kashe aurenta, ko aka kashe mata aure, ko aurenta ya mutu ta zo gida tana da ƴaƴa, taskun bala'in da take shiga kenan. To da yawa wasu matan ba sa fahimta, ba sa ganewa, sai su kashe auren zo su yi ta damuwa, ta tafi ta bar ƴaƴanta, ana ta ba ta labarin ana wulakanta mata ƴaƴa. To ya za a yi, ke ne baki iya yin haƙuri ba, don haka ki haƙuri, ki ci gaba da zama, ki ta masa addu'a Allah sa ya daina ɗabi'an da yake yi, kuma ki daina bari yana dukan ki. Mata ku daina bari mazanku suna dukan ku. Abin da nake nufi, in zai da ke ki gudu. Yawwa, abin da nake nufi, karki abin da za a dake ki. Da kin ga ya ɗaga hannu ki ce a'a wallahi kashi na ba zai iya ɗauka ba, sai dai ku ruga a waje, ki rarrafa hijabin ki kya rufa shi a hanya. Karki bari ya dake ki. Duk matar da mijinta yake sa ta a ɗaki yana duka, duk yanda za ta yi ta hana shi ya dake shi, ya dake ta, to ta yi. Abin da nake nufi, ta gudu. Abin da take nufi, ta yi ƙoƙari ta ba wa kanta kariyar da zai hana ya dake ta, ta hanyar shiga ɗaki ta rufe, ta hanyar shiga ƙarƙashin gado ta maƙale, ta hanyar kwafsa uban ihu, ki ihu da ƙarfi, maƙota su je su kawo miki ɗauki, ni ya halatta mu je mallam.
Allah ya saka da alheri. Wannan take cewa tana zaune da mijinta shekara 8, Allah bai ba shi haihuwa ba, ita yana son ƙara aure, to dama ta ce ba ta damu da wannan ƙarin auren shi ba. To wai sai ta gano wai yarinyar da suka yi zaman haya tare da ita, suka yi zaman mutunci da iyayenta, to wai ita yake nema mijin nata kenan. Kuma ita ce ba su yi aure ba, ta ce kusan watanni wajen wata bakwai ta tabbatar yana neman yarinyar. Ta ce to shi ne take so wai ta yi masa magana a kai, in ta yi masa wa'azi haka ta tunkare shi da magana irin wa'azi, sai ya ce ai in dai zargin shi take, to wai ta je gida a kashe auren. Ta koma gida a kashe auren, to shi ne take neman shawaran malam ta tunkare shi ko kuma ta kyale shi.
To abu na farko dai, iyaye na mata ya kamata ku gane cewa ba haramun ba ne idan miji ya ce zai ƙara aure ga wata mata ko wata ɗiya da aka yi zaman mutunci da iyayenta, ko an yi zaman lafiya da ita kanta, ko sun yi zaman ofis, ko kun yi zaman makotaka, ko kuna mutunci da iyayenta. To ai dama ana mutunci da iyayenta, ya kamata aure ta yi zaman mutunci, ya shi ke jawo aure da zuri'a. Sai dai kawai in auren ya lalace, kuma ana samun lalacewar zumunci. Amma dai ki kai tunaninki nesa, ba haramun mijinki ya yi wadan ya ce zai auri yadda aka yi zaman mutunci da ita. Za ka baki da wani dalilin da za ki masa magana ki hana shi. Wasu suna cewa duk wacce ma za ka aura ka je ka aura amma ban da wance. To ke da aje aure miki wanda ba a mutuncin ba, wanda aure wanda aka yi zaman mutuncin ba, ai ya fi miki. Da haka a nan dai gaskiya ba ki da dalili, ba ki da hujja, ki rabu da shi kurin, ki masa addu'a Allah ya sa masa albarka. Magana sun yi shekaru ko sun yi watanni ba su yi aure ba, in dai ba barna suke ko fasadi suke
ba. Ita abin da take nufi kenan, neman da take suna alaka da yarinyar ne wai. Ta tabbatar.
Ta banza?
Eh, ta banza.
To ba aurenta zai ba kenan injiniya?
Ya ce dai a hakan aurenta zai.
Ah, to ina, to bai kamata ki bari ba.
Shi ne take magana ta tantance.
To amma ai tambayar, amma ai tambayar ta nuna kuma da saɓanin abin. Ya za a yi matar kudi ki zamani ya zo an yi zaman mutunci da su,
kuma ita shi
ne abu ana zina da su, ana zina da su wani ya zubi da to bai wa Allah wai tana kina cikin tashi hankali a kware ku ki tunkare shi da gireda. Ma za ki tafi gireda, kin san gireda wajen rushe gida ko motar nan da ke rushe gini, to da ita za ki tafi ki tunkare shi sosai kuwa, ba wai fa rushe shin za ki ba dan na ce ki je da gireda, amma ina nufin ki tafi da ƙarfinki ki nuna masa abin da yake haram ne, tunda kina da dalili kina da hujja. Kuma in ta kai ma a yi bi hanyar da za a sanar da iyayen yarinyar su gane cewa fa ana lalata musu ɗa, to in aka yi haka ba a yi laifi ba, musamman an bi hanyar da ta dace, ba hanya wacce take ta fitina da ta da hankali ba. Allah ya ganar da mu, Allah ya shirya miki da mijinki. Kai, baƙin ciki ba ya ƙare wa Allah sauƙi. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wadanda take cewa wai tana so ta sai da kodarta, shi ne take tambaya menene hukuncin haka a musulunci, ya halatta?
Haram ne, malamai sun ba da fatawa mutum ya sai da wani odo a jikinsa. Sheikh Muhammad al-Mukhtar Shinkiti rahimahullahu ta'ala akwai wani littafi da ya mai kyau mai suna Jirahatu Tabbiya, ya kawo waɗannan maganganu da fatawoyin malamai na rashin halaccin mutum ya sai da wata gaba daga cikin gaɓoɓin jikinsa, ina wasu jawabai masu faɗi wadda lokaci ba zai bari mun faɗa ba, da haka dai bai halatta ba. Wallahu a'lam. Na'am.
Ba za a ba ta shawara ta yi sana'a ba, talauci ne ina ganin.
Yanzu saboda Allah injiniya akwai bala'in da ya kai mutum ya ɗauki ƙodar sa ya siyar.
Wallahi.
Wannan haɗari ɗan bala'i. Abinda Allah ya maka guda biyu, ɗaya ya taimaki ɗaya in an samu matsala. To Allah ya ba ta sana'a.
Amin.
Allah ya ba ta yadda. In talauci kike fama da shi, ya kamata ki nemi sana'a baiwar Allah. In kina da miji ya baki jari, in baki da yan uwa da dangi ki nemi sana'a, ki je ki karatu, ki samu takarda, ki nemi aiki, Allah ya rufa miki asiri. Amma kar ki wannan abu. Kai, mace kuma ba ma namiji ba. Subhanallah, yanzu wannan an ba ta fatawa ita tafi kasuwa fa.
Kai na ga ko ta samu mamma.
Subhanallah. Allah ya kare.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake take cewa ko yake cewa yana fama da waswasi. Sai dinga jin kirjin shi yana zafi, yana yawan kuka saboda yana jin.
Sannan kuma a zo a cile sama ta ci gaba da zama da ita, kuma har a ce wani baka rike ta ba ka tsine mata, za ta tsine, za a tsine ma albarka. Babu dalili a shari'a akan wannan da ya addini. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai cousin ɗinta ne ya zo yana son ta, ta ce amma dan fim ne, ta ce tana ganin hakan zai zama matsala wurin tarbiyyar yaranta. Ta ce kusan shekara yanzu da rabuwarsu sai ta istikara dai, to har ya kai kudi wani waje, amma yanzu kuma sai ya dawo da ya ce ita din yake so. Ita kuma tana ganin gaskiya kamar zai dinga kula-kula da sauransu, shi ne take so malamin ba ta shawara ta aure shi hakan, ko kuma ta rabu da shi ta ci gaba da
shawara ta. Duk matar da duk yarinyar da wani ya zo neman aurenta ba ta yarda da addininsa ba, kar ta aure shi. Wanda Allah ne sallallahu alaihi wasallam faɗa cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, idan ya zo muku wanda kuka yarda da addininsa, kuka yarda da halinsa, ɗabi'arsa. Annabi ya baki ƙa'ida, annabi ya baka ƙa'ida, annabi ya baku ƙa'ida sallallahu alaihi wasallama, sai wanda kuka yarda da addininsa shi zai auriyarku, sai wanda kuka yarda da ɗabi'arsa shi zai auriyarku. Don haka kina da choice, kina da zaɓi. Duk wanda ya zo baki yarda da addininsa ba, yana da wata aƙida ko yana da wata ɗabi'a ko yana da wani hali mara kyau, ɗabi'arsa ba yi da kyau, ko yana kan sabo, karki aure shi, karki aure shi, karki aure shi. Ki dage da addu'a, Allah canja miki da wani. Kuma hasashen da kike yi haka ne, wanda bai shiga wannan harkar ba ma yake kula-kula ballanta, wanda yake ciki kullum tsundum. Yawwa, yin shawara ta kenan. Ki tsaya ki nemi mutumin kirki mai addini da kika gamsu da shi, tunda wannan daman kin nuna rashin gamsuwarki, ko zai je ya dawo sau dubu ki rabu da shi. Allahumma illa in yana son ki ce ya daina abin da yake yi, ya yarda ya tuba, ya bar aikin da yake yi, ya bar sana'ar da yake yi, ya zo ya ga hanyar da kika ga ya dace da aƙida ta ƙwarai da hali da ƙwarai. Kin ga kin yi jihadi a kan aurensa, in ya yarda ya bari tsakani da Allah, ga tuban ƙarya yi ba, aure shi. In ku ba ki da ƙarfin da kika isa ki raba shi da wannan abu, kuma kin san sai ya je ya yi alaƙa da matan nan, to ki rabu da shi. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ta fitar da miji har an fara magana aure, to sai ta ce ba ta san shi, saboda ta ji ba ta san shi, sai ta ce ba za ta aure shi ba. To mamarta dai ta dage akan lalle sai ta aure ta, ta ce wai asiri aka mata da sauransu dai. A ƙarshe dai yarinya ta haƙura ta aure wanda mamarta shi ta takura. To ta ce daga baya kuma sai ya zo zama bai daɗi ba, da abu ya faru sai ya ɗau kayakai ƙararta wajen mamarta. Mamaci kuma ta zo sai ta faɗa, sai ta faɗan maganganu ma dai wanda ba su dace ba. To yanzu ta ce har ya kai ita ba ta jin maganar shi, ba ta iya mishi biyayya kwata-kwata ma, shi ne take so malam ya ba ta shawara ya kamata ta.
To ai da mun asali malama, tun da kika ce ba kya son sa, me kai kika aure shi? Mu dai muna gaya muku, duk lokacin da mace ta ji ba ta son mutum, to banda ta yi ƙoƙarin ta gamsar da waɗanda suka tilasta mata ta auri mutumin, ta ba su haƙuri, ta ce musu ba za ta iya ba saboda ba ta son su. Saboda ba a iya ɗauko soyayya ta wani asa. Yanzu ni ina son misali injiniya ya auri wata, shi kuma a ra'ayinsa ba ya so ya aure ta, duk yanda yake min da'a muna tare da shi, to ko ban isan ɗauko soyayyar wannan yarinyar da ni nake so ya aure ta in sa masa a cikin zuciya, ba zan iya ba. Illa abin da zan iya ba shi shawara, in ya ga yana so ya ɗauka, in da ba ya so kuma shi ne. To duk auren da aka yi shi ba shi soyayya, da mun ƙarshen ta kenan. Kuma shi yasa manzo Allah ya ba ku ƴanci, ko mata ya ba ku choice, ya ba ku zaɓi. Ya yi bayani a cikin hadisi, ya ce ita budurwa ba a auren da ita sai an nemi izininta, bazawara ba a auren da ita sai an nemi umarninta. Annabi ya riga ya gama komai, me yasa aka ce a nemi izininki don a tambaya kina so ko ba kya so? Me yasa aka ce a nemi umarninki don ke kiye da dama ki ga za ki iya zaman aure da wani relationship da shi ko ba za ki iya ba? Duk an ba ku wannan abun, to ana samun wasu iyayen sai su karya wannan doka da Annabi ya bayar alaihi salatu wassalam, sai su ɗauke izinin da mace za ta iya bayarwa su kawai sai su ba ta ce kawai ai yanzu wata ta mun waya fata na shekaran jiya take ce mun bana nan tana ce mun ubanta ya ce ko ta aure wanda ya kawo mata kawai tsine mata albarka ko ta aure shi ko kuma babu shi ba ita ta ce kuma malam na rantsa maka da alqur'ani izu 60 gaba daya tana kuka ta ce malam ka taimake ni wallahi wallahi ba na son sa kuma babana ya ce in dai ban aure shi ba sai ya tsine mini yanzu wannan uban irin wannan tunani tsohon tunani na jahiliya har yanzu iyaye ba ku daina yin wannan abun ba wai ka ce wa yarka wai in baki aure wance ba sai na tsine miki a'a to ina yancin da annabi ya bata na a bata shawara a nemi shawararta a nemi izininta yanzu dole ne abin da kai kake so sai yarinyar nan ta so mu ba su shawara su auri mutanen kirki amma kada mu tilasta musu su auri waɗanda ba sa so kamar yadda su ma ƴaƴan kar su tilasta wa ƴaƴansu su iyayensu su ɗauko mutanen banza su ce sai sun aure su a dole ko ubansu baya so kar su yi haka amma su karɓi shawarar iyayensu da haka irin wani abubuwa da ake yi ko uwa ta hau kujerar naƙi ta ce in ƴarta ba ta auri wani ba ita ta yi fushi da ita ba ita wata wani ma ce ai wallahi ki tattara kayan ki bar gidan uban nan ne ba uban ki bane in dai baki auri wani ba to wani ko mutumin banza ne wani ko kaza wata ce wallahi malam ko zance baya zuwa ta ce wallahi ganin sa ban taba bai taba zuwa kofar gidan nan ba an ce kuma ni zan aure shi ta ce kowa ya ba ma yi da shi a haka na yi auren a dauki yarinya baiwar Allah wannan slavery ne wallahi wannan bautar da yaya ne kuna wulakantar da yayanku kuna tuzurtar da mutuncin yayanku ka tilasta wa mace ka je ka sa ta je ta aure abin da ba ta so ya za a yi a irin wannan rayuwa mai daɗi ya za a yi amma an shiga hakin ta an cutar da ita wallahi amma ku ba su shawara in sun zo da abu mara kyau ku yi musu faɗa amma magana ku tilasta musu je su aure namijin da ba ta so shi yasa suke ta kashe su ko kuma ake ta samun matsaloli mutum ya kasa jin daɗin rayuwar aure da shi da matarsa saboda jarabar ne ya ce sai ita kuma ba ta so iyayenta sun ce sai ya aure ta sai ta aure shi wallahu alam to ni shawara ta a nan gurin ta ci gaba da tsayawa a kan ra'ayinta ta ci gaba da gamsar da iyayenta ta ci gaba da yi musu bayani ta ci gaba da addu'a da roƙon Allah ta yi iyayen da za ta yi har Allah ya bata nasara Allah ya kiyaye in kuma ba ta yi ba suka fi ƙarfinta sai ta miƙa al'amarinta ga Allah Allah zai ba ta taimako insha Allah na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta yana fama da matsala ta ƙwayoyin halittar sa dai akan sun kasa samun haihuwa shekara biyar ta ce ya sha magani ya ƙi ya sha ta ce kuma ma yanzu ba soyayya ba mu'amala aure duk ba ruwan shi shine take neman malam ya ba ta shawara
daman yana daga cikin aure idan za a yi aure ya zama dole miji ya zama mai lafiya mata ta zama mai lafiya yayin da ya bayyana cewa mijinki ba yi da lafiya to kina da zaɓi ko ki ci gaba da zama da shi haka ko kuma ki kashe auren abu na biyu kuma babu alaƙar aure to me amfanin auren da ba yi da lafiya ba ya iya yin alaƙar aure abu na uku kina son haihuwa kuma ba a samu haihuwar ba saboda wata larura da yake da shi duk komai ya riga ya bayyana gazawarsa kuma an ce neman magani ya ƙi neman magani shi kenan sai ki nemi ya sauƙaƙe miki ki je ki zawarcin ki Allah ba ki wani mijin ba shi ba kai tsaye kar ki bata lokaci Allah ya ba ku zaƙin alheri kuma ya kare ku tuna na'am
Allah ya saka da alkhairi wanda take cewa wata baiwa Allah ce suka yi aiki da su kwanaki sai auren ta mutu da yara biyu ta kwana biyu daga bayan shekara biyu haka sai ta samu wani manemi wai iyayenta suka hana auren ta ce aka ce ya kawo kuɗin gaisuwa da lefe ga sadaki ya mata akwati biyu wai sai suka ce sai an kawo kayan sa rana da sauransu shi kuma ga abin yayi yawa sai ce ya fasa shine take tambaya wai dama haka ake yi a ce dole sai an matsa ga ta tace bazawara shine take tambaya saboda fa wani ya ƙara zuwa ma a ƙara tsawwala masa shine take tambaya haka addini ya ce ne
ba inda addini ya faɗa wannan iyayenki ne yan gargajiya kawai iyayenki ne yan gargajiya yan al'ada shikenan za ki iya cewa ke kin yadda a yi miki aurenki da shi a haka magana wani kudin gaisuwa ai ya ma yi kokari ma wani kudin kaza hatta shi kudin auren ai ba addini ba ne al'ada ce kawai duka al'ada ne in ya kawo alhamdulillah ya karɓe kar a rabu da shi, don ke ma kina kai mai gado da gari ba, in bai kawo ba a je aure da mutunci da kimantawa. Maganar kuɗin gaisuwa, kuɗin wane ne, kuɗin saka rana, kuɗin mace ce, ka riƙe su kuwa abubuwa,
Yi kuɗin
kuɗin
sa rana.
gaisuwa, kuɗin saka rana, sai kuɗin mai, sai kuɗin gaida kakako
Duk dai gashi nan.
da kuɗin
Duk ma ya ba da
da
wasu,
gulgul,
ya
kuɗin
ba
da
da
waya.
kuɗin gaisuwa, ya ba da lefe, ya ba
Wallahi
da sadar,
da ba
ya yi
dai
akwati biyu.
da ba dai iyanta ba ne, da yan ce sun cice ta wallahi suka raba ta zanzu, amma dai
Ya
iyanta ne ba
haƙura.
zan ce sun cice ta ba. Injiniya a neme shi ya dawo, kaji ya je a auri matarsa.
To shi
Malam
kenan.
wa aure yanzu wahala yake fa,
Wallahi da
a'a
gaske.
baiwar Allah bazawara ta samu dan zaurinta, ya yi dan abin da ya mata dan akwatin ta biyu, me ake nema wani ba yanzu ba ma ai ba. Malam ka san wani me yace mun, yace akramaka Allah, mace ya kai ce da Allah a nema mun wata mai sauƙin shani. Shi ne kuma mai faru, ya ce kama ya mai sauƙin shani, ya ce wallahi malam ko na sadakin ma ne ba ni da shi. Na ce lafiyar ka kalau, ce to malam in dai tana buƙatar namiji, tana buƙatar aure, kuma tana da hali, a gaya mata ga wani shiryayye, amma ni wallahi na sadakin ma ba ni da shi. Na ce to abinci ya za a yi, ce Allah zai kawo. Kai Allahu Akbar. Dan haka ke ki nemo bazawaran nan naki, idan a Kano kike ki nemo shi ki haɗa mu da shi, mu san ƙulle-ƙullen da za mu yi a san a yi auren nan, a samu iyayen da ke a musu magana in a Kano ku, in ko ba a Kano kuke ba to a san da ya za a yi, sai a sake wata shawara. Amma gaskiya ba a kyauta ba wallahi. Na'am mala.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ƴar uwarsa ce take gidan aure, mijinta yana da mata biyu, ita ce ta biyu. Matar farko tana da yara uku, ita kuma tana da yarinya ɗaya. Bai duk lokacin da ta samu ciki sai mijin ya matsa mata a zubar da shi. Wai ya ce yarinyarsa ba ta gama girma ba, kuma yarinyar ta kai shekara uku. Bayan wani lokaci ta sake samun wani cikin, ya sake ce mata a zubar. To tun daga wancan lokacin tana ƙoƙarin samun ciki amma ba ta samu ba. Kawai kwanan nan wai sai ta ji labari cewa uwar gidansa tana da ciki kusan wata shida kenan yanzu cikin. So da haka ta ce mata gaskiya ya sake ta, ta koma gidan iyayenta. To shi kuma ƙanin nata sai yake ba ta shawara ta yi haƙuri ta ci gaba da zama, saboda idan ta bar gidan mijin nata ba za ta ci gaba da amfana da shi, ba za ta je ta zaman wannan.
To
shi ne suke.
Allahu alam, Allah ya sauke. Na farko dai ina ba da shawara wa iyaye mata, duk matar da mijinta ya umarci ta da ta zubar da ciki kar ta yi masa da'a, sai ta sanar da iyayenta, kuma ta sanar da malaman addini. Alƙalla ya samu malaman addini uku, a kai shi wajen malamin addini ya yi bayanin dalilin zubar da cikin. Malamai uku, saboda kar a samu son zuciya. Sannan kuma sai kin tanar da iyayenki, amma ku daina bari haka kawai kin ɗauki ciki a ce ke zubar. In ya takura ki ce a mai gida an zubar. Nan gaba in ya ga tijin cikin ya girma, ki ce wallahi haka dai Allah ya yi ga yadda abin ya zo. Kuma zalunci ne wannan, kaga yanzu wannan lissafin da ta yi, bayanin da ta yi, ita ce baya so ta yi.
Ɗaya ‘ya’yanta uku kuma ga shi ta yi na huɗu.
Ta yi na huɗu, ita kuma guda ɗaya ana ta hana ta.
Shekara uku yarinya
ce. Kawai ni shawarar zan bata yanzu, ta koma ta ci gaba da zaman tunda ba sakin ta ba, kar ma ta sake gaya mai ta ɗau ciki. Kar ta sake gaya masa ta samu ciki. Ka san wasu matan wawaye ne. Tana ɗaukan ciki wata ɗaya wata biyu, bini-bini ta je ta gaya mai. Da kin ji ba lafiya ko larura kawai, tun da kin san halinsa bai da kyau, baya son cikin, tafi asibiti kawai kice za ki je maki a ɗan jin daɗi, ki je ki awon ki bai ma sani ba. Kwarai kuwa, kar ki gaya masa. In ciki ya girma zai zubar, ki ce a'a ba za a zubar miki da ciki ba, ki koma gidanku ki ci gaba da jira. Wallahi wannan ba daidai ba ne. Wasu abubuwan wallahi ana zalunci ya yi yawa wallahi. Allah ya sauwaƙe. Don haka ki koma, in kika ƙara samun wani cikin kar ki zubar. Ni shi ne shawarata. In kukin kin gama ba za ki iya koma ba, in kika kashe auren ba ki zaɓa Allah ba. Muje.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai muhawara suke da saurayinta, wai su yi bin fulsa ka je.
Me?
Eh, ita ba da je ka je fatawar. Wai sai ya shiga
swimming pool. Sai zai kai yanzu ƴar swimming pool.
A bari a amsa mata, sai a mata wa'azin. Sai a mata wa'azin. To suka je swimming pool da saurayinta, wai shiga da ƙyar ya sa, ya faɗa swimming ɗin nan da ƙyar ya sa. Sai yake ce mata, ai da ya mutu gaskiya ya yi shahada. Sai ta ce gaskiya wallahi ba shahada ya ba, ai ruwan ba babban ruwa ba ne, ba natural water ba ne. wai ita wai ai ba wajen hutawa ba ne, ce aidon ruwa ruwa ne shi da suke zuwa
wanda
nan ya bambance musu
wanda baki ne wato.
wai ya bambance musu wai gaskiyar hakan
Allah ya sauke.
Sai a mata wa'azin kasa ai.
Ita yanzu ka ga mata lamarin mata sai hakuri. Ita
gaskiyar
yanzu
ta
hankalinta a kwance, ta ma turo mana tambaya ma suna ma zuwa su yi min ful da saurayinta. Wato wannan zaure na muna da mutane da yawa kuma nan. Ka ina da lahi wa ta'ala. Yanzu ke bayar Allah kina jin karatun nan nan har su yi min fulki ya zuwa da saurayinki. A haka? Kuma kina aiko tambaya a haka? To Allah ya sa albarka, mun gode ƙwarai da gaske. Allah ya ƙara miki imani ya sa ki daina zuwa su yi min ful. Na farko dai haramun ne zuwa su yi min ful ɗin da ke da shi gaba ɗaya haram ku kai. To ya za a yi a tafiya hanyar haram a je a shahada? Haram ne ma in ruwan da kuka je ku shiga haram ku kai. Tafiyar da kika yi da ke da shi haram ku kai. A cikin sabon Allah ne. Ki je ki gaya masa in ya mutu, idan ya mutu da ya mutu a ruwan nan, mala'ikan azaba ne zai tare shi da guduma tare da ke kuma. Allah ya sauke. Mu je malam, iya nan kawai zan tsaya, ba wani dogon ƙarin bayani.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan shi ce shekara 11 da mijinta yaranta uku da shi, amma ya ce gaskiya wai shi yara uku zai haifa su kaɗai zai iya riƙewa, kuma wai sai ya zo yanzu yana magana aure. Wai amma ita gaskiya ta gama haihuwa da shi, kuma ta ce shekarar ta 30 kwata-kwata a duniya. Shi ne ce don Allah malam ya ba ta shawara.
Eh to, ka ina jin rabonta kenan ko? Ya riga yanke mata hukunci. Ita 'ya'ya uku kawai zai aure. Ai malam maza suna sha'anin su a ƙasar nan. Wato wani bincike ne malam kusan dai da ke kan na faɗa wannan magana wasu ɗaukar ko abu nan ba inda namiji yake more aure ya keta abin da ya ga dama wato irin a Afirka ma a Najeriya. Wallahi kama kariya da rashin kirki da yin abin da mutum ya ga dama malam. Ka zo Najeriya kai aure mai araha da yin abin da ka ga dama. Yanzu ka ga yanzu wannan Allah ya sauke ne. Ba abin da za mu ce illa ya riga ya yi tsarinsa da ke da shi kuma kuka yadda. Ya ce miki ya yayansa kenan kuma kin yadda. Ta yadda ko? Injiniya lokacin da ya ce mata ya yayansa kenan ai bai ce mata kuma da zai ƙara aure ba. Ka fahimta?
Kuma ita ma bata tubo tambaya ba.
Kuma bata ce eh na yadda iya 'ya'yanka kenan to amma kar ka ƙara aure. Ai me wayo ne? Ma'ana ya gama haihuwa da ita 'ya'ya uku. Ita ai hankalinta ya kwanta. Ashe da ke me wayo ne nan gaba ku mata ku ayi wayo ai. Yanzu wata wani ya aure ta ita ce ta hudu. Sai ya ce mata ba za ta ƙara ba zai ƙara aure ba. Ta ce kai alƙawari ba za ka ƙara aure ba. Ishe ya yadda ba zai ƙara aure ba. Shikenan ha daman tun da matarsa hudu yana musulmi ya za ya ƙara aure. Ba zai ƙara aure ba. Sun yi sharaɗi ya yadda a haka ba zai ƙara aure ba. To sai ɗaya ta mutu. Ko aurenta ya mutu. Ko ya rabu da ita. Wancan sharaɗin yana nan. Lokacin da suka yi sharaɗin ai tana da su hudu ne ai. Namiji yana da wayo. Matan ne ba a sa ganewa ko ba sa zuwa islamiyya ne ko ba sa zuwa makaranta ko ba sa tambaya malaman addini. Da haka ni shawara ta waɗannan 'ya'ya uku ki yi addu'a Allah ya sa musu albarka. Ki dage ki ci gaba da haihuwa. In ya bar ki na miki murna. Idan ya hana ki kina da zaɓi biyu. In kin ga kina da buƙatar sai kin ƙara wasu 'ya'ya bayan 'ya'ya ukun nan. To ki gaya mai ke fa kina buƙatar ƙarin 'ya'ya. Ko da shi ko ba da shi ba. Amma kin fi son da shi. In ya yadda ku ci gaba da zama. In bai yadda ba kina ganin ke kina buƙatar ƙarawa. Zai iya sawwaƙa yi miki ki je ki ƙara wani auren ki daɗa ƙara wasu 'ya'yan a waje. Idan kuma ya fi ƙarfinki ya ce haka za ki ta zama kina ganin amaryarki tana ta haihuwa. Ke kuma kin rufe kofa kin yadda da wannan ƙasƙancin haka kika zaɓa to a shari'a baki saba wa Allah ba kin yi daidai tunda ra'ayinki ne. Ina fata ana fahimta. ai ba cewa aka yi dole dole shi ma sai ya haihu ba da ke wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan ta ce cewa sun rabu da mijinta yanzu kusan ya kai wata biyar, ta ce bata ga al'ada ba, kuma ta ce ta je asibiti an bincika an ce mata ba ta da ciki. Shi ne take tambaya ya idda ta take, wai ta fara kula samari ko kuma
karki kuskura samari kuma
eh wai zaurawa take nufi.
Ya kamata a rinka bambancewa.
Eh, haka ta ce.
Mai kula samari ai budurwa ce ko?
To ita haka ta ce ne.
Ko dai neman dai daga aji ne ko?
Eh, ta ce.
Bai halatta ba. Za ki zauna ki ta jira har sai jini ya zo. Idan ya yi duli ya ɗauki lokaci bai zo miki tafi asibiti su je su ba ki magani ko su duba me dalilin da ya sa jinin ya tsaya. Amma lalle su kin yi jini uku. Lalle in shekara biyu za ki ko uku. Lalle su kin yi jini uku sai dai in kin kai shekarun da gaba ɗaya kin daina al'ada, to wannan kuma sai a ke lissafi da wata uku. Na'am.
Akwai wacce ta ce ita ma shayarwa take, ita ma in tana shayarwa bai ba ta al'ada, shi ne ta ce.
Tana da hanya biyu, wanda aka sake ta tana shayarwa. Galiban mata idan suna shayarwa ba su al'ada. Ko dai ki ci gaba da shayar da ɗanki sai ya shekara biyu har sai ya cika yayansa. In kin yaye shi sai ki kama jini uku sai ki aure, ko kuma ki yaye yaron da wuri. Wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Shekara biyu ne yaye ga wanda yake so ya cika wannan yaye na shekara biyu. Wanda baya so kuma zai iya yaye ɗansa ƙasa da shekara biyu, da haka kya iya yaye shi don ke aure. Allah ya saka da a cutar da jariri. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai idan mace tana jinin haihuwa kafin kwana 40 sai ta yi wanka ta fara sallah, sai bayan kwana biyu sai jinin yana ya dawo amma kaɗan kaɗan yake zuwa, kuma har kwana 40 bai tsaya ba. Shine tambayar da take, wai za ta dinga yin wankan tsarki ne kowace kafin ta yi sallah kullum?
Jinin haihuwa, jinin biki, abinda suna ta tabbatar a hadisi shine kwana 40 yake. Kwana 40 za ka jira shi kwana 40, amma idan alama ta ainihin ɗaukewa ya tabbata kafin kwana 40, zai iya yi ki wanka ki ci gaba da sallah a ci gaba da alaƙa ta aure kafin kwana 40. Amma idan har kin yi wanka kuma kafin kwana 40 din ya sake dawowa shi din ne dai, to kenan da ba tafiya yi ba. Ba tafiya yi ba, za ki zauna ki jira shi. In ya cika kwana 40 to sai ki wanka. Duk abin da ya biyo bayan kwana 40 wannan za a ɗauke shi a matsayin jinin rashin lafiya ne. Jinin rashin lafiya ne. Shikenan za ki wankan ki ci gaba da sauran mu'amaloli bayan kwana 40. Wallahu alam. Na'am.
Shin za ta danga mai wanka kullum kenan don dana rashin lafiya ne?
Ok, wannan in ta ga dama za ta iya yi, wata za ki alwala ko yi shi. Insha Allah.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa macen da yake tare da ita ne amma bai aure ta ba, amma an bashi ita. Shi ne ke tambaya zai iya kawo mata maganin ƙiba ta zama wai 'yan lukuta? Yake tambaya
kamar shi wai. Kamar ya ban gane wannan bayanin nan.
An ba shi yarinya amma ba a ɗaura aure ba.
Saboda busasshiya ce?
Eh, da alamar ba ta da jiki gaskiya. Ni kuma so yake.
To ba a bushe ganta yace yana son ta ba?
Eh, to amma yana son ta ke bar. Eh.
To ai malam su mutane ganewa ne ba sa yi. Kullum abu yanda Allah ya yi shi ku bar shi. Yanzu galiban injiniya in ka ga yarinya a bushe a titi a waje tana budurwa tana yin aure, wallahi wasu za ga sun ƙiba su. To a batta ta yi wannan ƙiba na halitta, natural ƙiba.
Ba na magani ba.
Ba na magani ba.
Na illa, musamman ma magungunan da ake
bayarwa. Magunguna na illa ne. Illa ne. Illa ne a tsarin kallon. Kuma yanzu ba bai mallake ta ba.
Bai mallake ta ba.
Bai aure ta ba.
Da zai ya fata.
Yawwa. Don haka ka batta insha Allahu murnar budurci a wannan mai ake cewa amarci. Galiban yarinya, ramammiyar yarinya galiban da take kashe, akwai su irin wannan masu albarka, tana yin aure za ka ga ta fara yin kibarta, sai ta yi normal kuma kiba mai kyau, abin sha'awa, ba wannan kiba na kumburi ba. Kar ka kuskura, kuma ke kar ki yadda, kada wata yarinya ta yadda wani saurayi ya kamata wai maganin kumburin jiki, maganin shaka fashe, wallahi kya je ki fashe kafin ki aure shi. Kar ki kuskura, kuma kai baka da yanci, baka da haƙƙi. Yawwa, Allah ganar da mu na mu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai ta ji hadisin da ake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan waswasi, wai yake cewa idan ya zo maka kai a uziya sau uku a hannun hagu. Shine take tambaya wai idan tana sallah sai abin ya zo mata, za ta yi uziyan ne sannan ta sake wata sallar?
Ba sake sallah za ta yi ba. Hadisin ya zo haka, wani daga cikin sahabbai ya tambaya, kuma haka malamai suka ba da fatawa, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ana cikin yin sallan za a yi, ana cikin sallan za a yi. Wasu malaman ko wata riwaya aka ce mutum ya yi har da tofi, amma a cikin ihraminsa haka sai ya a'udhu billahi sai ya tofa haka da sautin da zai fito ba a cikin ihraminsa haka, ko kuma a gefe haka. Daka ba canja sallah ake ba, ci gaba za a yi. Ci gaba za a yi. Shi ma karatu ne wanda nafsi ya tabbatar da a yi shi, wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Akwai masu yawan fama da waswasi, masu ma suna yawan rubuta tambaya, me ya kamata su dinga yi?
Mai waswasi ya rinka yin alwala kullum. Mai ciwon waswasi ya rinka zama da alwala kullum. Mai ciwon waswasi ya rinka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da nasi akai akai ya mai da ita wuridinsa. Mai ciwon waswasi ya daina yin fitsari baya yin tsarki na sunna. Mai ciwon waswasi ya daina zuwa yana yayi al'aurarsa yana fitsari a bakin titi, kowa yana kallonsa. Amma dai babban maganin waswasin nan shine yawan karanta falaki da nasi da kuma zama da alwala, musamman kuma suratul baqara, idan an samu dama ana karanta ta an kyauta, tana maganin abubuwa da yawa. Allah ya ganar da mu na mu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da aure yara biyu, mijinta baya gari, yayi tafiya yau wata shida, gashi tace sai shekara biyu bai dawo ba saboda a wata ƙasa da yake aiki. Tace sun yi da shi akan za su je daga baya da yaran su, yanzu kuma ya ce a'a wai saboda kuɗin jirgi, sai dai wai ya dinga tura mata kuɗi ta yi kasuwanci, amma shi wai zai yi aure saboda ba zai iya shekara biyu babu mata ba. Ta ce mata to shi ita kuma fa za ta iya wannan shekara biyun babu
miji?
Babu miji. Wai sai ta ga kamar abinda ta faɗa masa bai mai daɗi ba, shi ne take so dai malam yanzu ya ba ta shawara.
Shawara shi ne abinda kika faɗa daidai ne, ba kuskure kika yi ba. Ban sani ba masu sauraronmu suna jin irin wannan abubuwan da suke faruwa. Mutum yana da mace, ya ɗauki shekara biyu bai zo wajenta ba, yana jin ya matsu saboda bai da mata a kusa da shi, yana tunanin bari ya je ya ƙara wani auren bayan shekara biyun da bai zo ba, bari ya ƙara aure. To ita ba ta da haƙƙi? Duk abin da aka gina shi akan zalunci, dama akan zaluncin zai ƙare. Wannan fatawa ce ta zalunci, ko in ce wannan ra'ayi ne na zalunci mai gidanki yake kai, kuma ba laifi kika yi ba. Da kika gaya masa a mai gida tunda kai ba za ka iya haƙuri ba mace ba, to ni kuma an gaya maka zan iya haƙuri ne wannan shekarun ba ni miji? Ba ki saba wa Allah ba, kuma ba baƙar magana kika gaya masa ba. Kuma lallai ki dage, lallai sai ya kai ki inda yake, ko ya baki tikiti ki rinka zuwa, tunda har yana da kuɗin ƙara aure a can, yana da kuɗin kama haya a can, yana da damar da zai in ya ƙara aure kam ai sai ya ma shekara biyar ma zai dawo ba. Kai ki ƙara da iyayenki ai masa magana, ko ya zo ya ɗauke ki ya kai ki ki ɗan huta wata biyu wata uku, a ajiye yara a gidan kakanni, don ana fakewa da yara, ai kina da yaya ki ce ba komai zan ajiye su, kai ko mai shayarwa ne yaye shi, a miki tikiti ki tafi. Ai miji ba wasa bane, in bai zai yi ba ya bugo jirgi ya zo ya miki wata biyu wata uku kina tare da miji. Irin wannan aure da ake yi mutum ya yi, aure mace ya jefar da ita ya tafi, wallahi akwai zalunci a ciki wallahi. Kuma ni abin da yake ban mamaki injiniya, wato gaba ɗaya an mai da abin halal, ba wani maganar larura ba, wani ma gaba ɗaya rayuwarsa kurin ya aure 'yar mutane ya jefar da ita yana can wata ƙasa bai da ranar dawowa, kuma ba wanda ya sai kafa mai doka ya ce ya dawo bayan wata kaza, babu malam ka samu mace tana zaune shekara uku hudu, wallahi akwai wanda aka ce mini shekara ta bakwai tana zaune tana jiran mijinta ya ƙi zuwa, shekara bakwai dan bala'i, kuma yana raye yana da hali yana da iko, wasu suna neman matan banza a can, wasu kuma ya je ƙara wani auren a can, wani kuma haka kurin shakiyanci ne da rashin tausayi da rashin jin ƙai kurin, wallahi zalunci ne wannan, wallahi ba daidai ba ne. Kuma ni ina ba da shawara wa iyayen yara, ku ji da kyau, duk wanda wani zai zo auren yarsa kuma baya tare da ita za su zauna, to a yi da wajewa, yaushe za ka dawo, sannan aikin nan naka akwai ƙarshen dawowa, a'a yaushe za ka ɗauki matar ku tafi da ita, to in baka samu ɗaukanta yanzu kusa ba wata nawa za ka rinka zuwa, kar ku yadda ku ba da 'ya'yanku ba ai wannan yarjejeniyar ba, kar ku yadda, kar ku yadda, in ba haka bai haƙuri zai can ƙasar da yake aure, amma wallahi kuna zaluntan 'ya'yanku a auri yarinya budurwa, kurin mutum ya tsallaka wai sai bayan shekara hudu zai dawo, shekara hudu ba, shekara hudu an taɓa zuwa amma wata fatawa raina ya ɓaci wallahi da kasan in saka duka a cikin fatawar na haka laji, yarinya ce budurwa malam ana mata aure, daga yin aure fa wai sati biyu wai 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 miji wai ya samu admission zai tafi wata makaranta karatu ya tafi wai digiri zai wai kuma ba ba da kudin tikiti ya dawo, shekara hudu ta ce yanzu shekara hudu zan zauna ina jira sai ka gama digiri in dawo, digiri me ya kai ku je ku yi masa aure a wannan yanayin, ba babu dalili a kai, babu dalili, ya hakura ya hakura, in yana da hali ya auren sai rinka zuwa, bai da hali ya hakura, ko ku ɗauki matar su tafi da ita, amma maganar a tafi a bar mace ba a zuwa kanta ba a zuwa a same ta, wallahi zalunci ne wannan, wallahi ko da kuna yi kuna zaluntan 'ya'yan mutane ne, to abin da ya faru shine da ƙarshe da yarinya sai ɗannan miji suke zuwa suna taya ta kwana malam, shi yana can yana cin takarda yana cin digiri ga ƙannansa kuma sun zo suna kwana wai suna taya wai wai yarinya budurwa shekara goma sha ko ashirin ba ta rufa ba, wai tsoro take ji an tambata mata gida kuma fa, amma ba kudin tikiti a zo a gama ta, ko ba kudin tikitin da za a tura mata aji, da ƙarshe da yarinya kan ta ɗauki ciki cikin wa cikin ƙannansa, wai shi ne wai aka zo wai saboda renin hankali wai ana mana fatawa wai ya halabai yanzu wannan cikin ya za a yi da shi, na ce ni za ku tambaya wai ya za a yi wai mai hukuncin wannan cikin, na ce ku je ku tambayi uban yarinya da uban yaron, ba kyau wallahi irin abin da kuke ba kyau, Allah ya ba ku ikon gyarawa, mu dai muna faɗa muku kullum muna maimaita muku ba wani dalilin da uba zai zo yana wani rawar jiki wai za a aure yarsa wani zai aure yarsa wai yana kasar waje yana kasar waje, lalle sai an yi yarjejeniya ko ka dauke ta ka kai ta ko kuma ka rinka zuwa bayan lokaci kaza, in ba haka ba kuma ka hakura ta aure wanda yake nan shikenan, amma akwai hadari ba karamin hadari ba, amma fa in mace ita ta ji ta gani ta sar yadda hakkinta ta yadda hada wa salam wallahu alam, wannan mata an shiga hakkinta, an shiga hakkinta, ina ba da shawara ta dai sanar da iyayenta da kuma magabatanta a zai a duba me kamata yi wallahu alam,
Allah ya fata da alkai, wannan take cewa wai idan aka mutu aka bar wa mutum gado wai wannan gadon duk yawansu ba za su yi albarka ba, sannan wai idan ya hada su a kudin sama dukiyar sama wai da sai sun kare ya hada su yana kasuwanci da su kenan,
gaskiya ba haka bane ba cewa wai dukiyar gado ba ta da albarka, ba haka bane, ba haka bane, babu dalili a kai, al'ada ce kurin ta mutane, Allah ya kiyaye mu da ginuwa akan al'ada ba addini ba wallahu alam,
Allah ya saka da alkhairi, wannan yake cewa wai zai kara aure amma a gidan haya yake, amma yana gina nasa. Ya ce duk hanyar da zai bi ya kauce wa auren nan fa, aure ya gagara sai an yi auren nan.
Tunda yana so ya zai kaushe.
Wai sai ya ɗauki.
Mu mutane wai mai suka mai da mu ne suke mana irin waɗannan tambayoyin ne, wai aka mai da mu ne kai, wai ba mu sun dauka ba mu gane wani ko me ne. Ko kai ne ba ka fahimta ne?
A'a, duk muna fahimta.
Yanzu namijin da ya shirya zai aure shi ne zai ce wai wai ya yi ya kauce aure wai ya ƙi ba, shi ba zai aura.
Ka san akwai tsingam.
Shi zai je ba da
tsingam. Ya akwai tsingam ne a matan.
To gaskiya ne.
Yace sai ya haƙura da ya ɗauka abin Allah ne ya kawo abin. To amma matar shi ta ƙi ba. Ta ce in dai har sai ya ƙara aure wallahi bai sai dai ya saki ta. Ya ce kuma ga shi yaransa biyu.
Kaji ya ƙalafi ke nan.
Yaransa biyu da ita. Ya yi duk wata nasiha da ya kamata amma ta ƙi ji. Ya tambaye ta me yasa wai take so ya saki ta. Ta ce kawai saboda zai yi aure. Shi ne ya ce don Allah me ya kamata ya yi.
To, injiniya mu duba tambayar nan ta ɓangare guda ji. Yanzu mutumin nan yana cikin gidan haya.
Amma yana gina nasa.
Yana gina nasa. Kai ka san irin rayuwar da suke a gidan kayan? Ka san irin matsin da suke ciki?
Ba sani
ba. Ba sani ba. To, wala Allah tana da wani uzuri ne. Tana ga a'a. Tana cikin matsi. Tana cikin takura suna biyan haya. Suna biyan kuɗin makarantar yara. Kuma ga gida yana ginawa. Me yasa zai ɗebe kuɗin da zai je ya kammala musu ginin gidansu su tare ya juyar da wannan kuɗin ya je ya ce zai yi ƙara aure? Eh, wani zai ce a yi ra'ayinsa ne kuɗinsa ne ya ƙwarai ko yana da ƴanci. Wani zai ce a to bai halatta ya zauna da ita a gidan haya ba, dai ya halatta. Amma ita kuma ai tana da hakki ita ma a matsayinta na ‘yar Adam, ai ba baiwa bace. Ita ma tana buƙatar ta saki. Tana buƙatar ta yi rayuwa mai inganci. Dole mace tana zaune da mijinta ita ma ta walwala. Ba za a taɓa haɗa rayuwar gidan haya da kuma rayuwar gidan da mace ya mallaka ba. Da haka ita wannan bayar Allah ne ina ga uzurin da za a yi mata. Gani take ba a yi musu adalci ba. Ba a gina musu gidan da za su zauna ita da ‘ya’yanta ba. Kuma za a je a daɗa gayyato wani nauyi kan nauyi. Yanzu yana tare da ita. Bai iya kammala gidan da zai zauna da shi da su ba tana ita ɗaya, sai bayan ya auro mata ta biyu shine zai iya kammala gidan? Ka fahimci ni nan na kamun baka tare da ni a kan wannan fatawa. ba ina nufin cewa dan mutum yana gidan haya ba zai ƙara aure ba, haka nake nufi ba, saboda kada mutane su mun fassara. Amma ni ina magana ne akan ya kamata da matarsa take ganin abin da ya fi dacewa, ya kamata ga abin da ya kamata yi. Kuma ita ma ‘yar Adam ne, dole mu lura da hakkinta da kuma buƙatarta, ko ba haka ba ne ba? To sai ta kafa sharaɗi. Sai ta ce in dai haka ne, ita kawai ya sake ta. Ita ba za ta zauna da shi ba. Me dalili? Kaga ta ce fa yana gini bai gama, zai ƙara aure.
Kawai ta ce saboda zai ƙara aure. To zai. Ba ce a bari a gama gini ba.
To shi kenan. Idan har ta ƙulla alaƙan a ce zai ƙara aure bai gama gini ba ne.
A ba da ta magana.
Ka gane? To shi kenan kai mata lauya. Idan ko magana ne da biyu kawai saboda matarsa, a saboda ita ba ta da ra'ayinta zauna da kishi, ya ta ce zai ƙara aure za ta rabu da shi? To nan ba ta da dalili. Ba ta da hujja. A saboda ba ta isa ta hana shi ya ƙara aure ba. Ko ba haka ba ne ba. A duk da ya ba da uzuri cewa yayi ya kauce wa auren abin ya ƙi kautuwa, kuma zai iya yiwa ubansa ne ya ce yayi, zai iya yiwa mahaifiyarsa ce ta ce yayi, zai iya yiwa wani na mutunci ne, zai iya yiwa akwai dalilai da yawa da kan sa namiji ya je ya ƙara aure ko da bayi da ra'ayin ya ƙara auren, amma wani condition yakan iya warantin ya sa dole ya je wannan auren ba yanda zai yi. A nan ba ta da hujja, ba ta da dalilin za ta hana shi ya ƙara aure, amma ni a nan ina ba shi shawara ya je ya ci gaba da rashinta, ya ci gaba da bata haƙuri. Ba mamaki ya mata alƙawari ne ya ce ya aure da ba zai ƙara aure ba. To ba su yi wuri ala shiru ta yi kera. Ba mamaki. Kar ya sake ta injiniya, kar ya sake ta, kar ya rabu da ita. Mata ‘yan rarrashi ne, ‘yan rarrashe ta ya ƙara aurensa.
Sai kayata umra.
To ba laifin da yanzu ana dan dalilin kai matan umra a kai ta kama mata darul tauhid ko ko Hilton ko Jabal Umar ya aje ta ta sai shakata insha Allah su je su dawo fitare ya dawo kuma ya buga mata kishiya ta Allah sa albarka. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah tana so okay yake cewa yana so aiwa iyaye wa'azi a ja hankalinsa akan hana hana ƴaƴansa auren matan da suka geme su. Yace ko da kuma matan nan da za su aura sun kasance masu tarbiya. Shine yake tambaya menene wai hukuncin matan da ta hana auren ma ita kanta mamarsa kenan ina ga yake tambaya.
Mamarka mamarka ne Allah ya mata rahama Allah ya saka mata da alkhairi da hidimar da tayi maka da taimakon ka da ta yi. Kawai hukuncin ta ta hana ka aikata abin da kake so. Ta hana ka aikata abin da take so sannan abu na biyu ba ta da hujja ba ta da dalili a shari'a. Sai dai in ta hango wani abu ne da mu ba mu sani ba malam.
Gaskiya ina faruwa.
Yawwa. Amma ina so a fahimta. A zahiri ba haramun ba ne mutum ya auri matar da ta fi shi a shekaru. Wannan an samu gabata da yawa sun auri wanda suka fi shi a shekaru. Ina fata ana fahimta. Ba haramun ba ne saurayi ya auri ba zai aura farkon aurensa ba haram ba ne. Kuma ba aibu ba ne kuma ba laifi ba ne. Da annabi ya yi ya auri na Khadija. Radiyallahu anha. To amma na biyu wani lokacin malam iyaye suna iya hango wani abin da ɗansu bai hango ba. Ka san masu fatawa sukan iya ɓoye aibin abu sai su maka tambaya. Ka fahimta? To ba mamaki yanzu haka matar da zai auren tana da wata illa tana da wani aibu kuma uwarsa ta ga aibin ta ga illa ba matsalar shekarun ba ne mu ma kadai. Kawai yanzu ya yi amfani ne da Allah da shekarun. Ta ce a'a. To kaga idan tana da hujja tana da dalili da ta dogara da shi to anan dole sai an san dalili da hujjan da ta dogara da shi kafin a bashi fatawa a ce ya halatta ko bai halatta ba. Don haka ni fatawar da na bayar na farko dai addini ba haramu ba ne amma in ma'aikata tana da hujja tana da wani dalili karɓar da ban kaɓaɓɓe wanda mu ba mu sani ba to ya haƙuri ya yi mahaifiyarsa biyayya ya mata da'a kada ya saba musu in ya saba musu kuma zai ga abin da baya so. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai group ne na mata sai ake sa challenge haka. Challenge shine kamar a ce gasa haka a ce to sai a sa challenge na istighfari sai a ce mutum ya 10,000 ko ya 12,000.
Ya za a gane
ko 20,000. Ina ga in an yi za a zo a ce an yi. Ko a ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel sau 2,000 ko a ce la hawla wa la quwwata sau 3,000. Shine suke tambaya wai dan Allah hakan daidai ne. Sannan ya magana istighfarin da za a ce kayan yayi haka ko kuma
ita ibada ba a yin ta a caca inda ce a caca a ce mutum yayi kaza in yayi kaza za a bar shi kaza ba a yi bauta Allah da wannan ana yin bauta Allah ne ta wa'iyya mutum yana da ra'ayi mutum yana so yana da ra'ayi yana so ya je wannan abu asalin bauta Allah kenan. Da haka batun aje a tura a Facebook ko a WhatsApp a ce ayi kaza ka zo kuma kana faɗa kai abu na biyu abinda zai nuna haramcin haka riya tana shiga ciki. Duk ibadar da riya ta shiga ciki kuma ta lalata ta. Dan kai su yi fari miliyan ɗaya ka zo ka faɗa duniya cewa kai kuma shi wanda ya sa din cewa akai idan kai ka zo ka gaya masa. Asali ita ibada cewa akai mu yi ta a ɓoye kar mu bayyana ta. Da haka bisa waɗannan dalilai nake ganin rashin halaccin wannan ɗabi'a kuma ya kamata musulmi ya nisance shi wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkai. Wannan take cewa su uku ne a wajen mijin su sai Allah ya jarabce ta da cutar asma. Likita ya ce mata ta rage yawan zuba ruwa a kanta. To kuma sai ta faɗa wa mijinta tunda ta ce akwai wasu matan irin dai ya ɗaga mata ƙafa. Sai ce wallahi bai ƙarya take ya za a likita hana ibada aure shi ne ta ce wata shawara malam zai bata gaskiya ta ce ciwon yana damun
shawara shi ne Allah ya jarabe ki da miji ne da tsoron ra'ayi da kuma rashin fahimta da haka dole sai an fahimtar da shi kada ke masa da'a ya halakar da ke matuƙar likita ya baki doka cewa ki daina zuba ruwa a kanki akai-akai da yawa, to ki sanar da mijinki, kuma ko da ya neme ki ce a sai iya daidai lokacin da masana suka baki doka ki amfani da ruwa a wannan ki. In bai aminta ba, ɗauke shi ku tafi da shi wajen likita, ba magana ce ƙarya ke. In ya takura, kira mahaifinki, kira ɗan uwanki a masa bayani. In ya matsanta, a kira likitan a tambaye shi a gaya masa, amma kar ki masa da'a ya zo ya kashe ki dare ɗaya. Ya bi dalilin wannan ki zai ki sa wa kanki ruwa ki halaka. Kar ki masa da'a akan wannan. A yi ƙoƙari a fahimtar da shi, kuma alhamdulillah yana da sauran mata. Yana da zaɓi, Allahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta baya kishinta gaskiya. Ta ce idan zai shigo da abokansa sai dai ita ta sa hijabi, amma ba zai ce irin za mu shigo ba sa hijabi shi ba ruwansa. Kuma ya ce mata duk inda za ta je ba damuwa, za ta iya fita. To shi ne ta ce gaskiya ba ta jin daɗin hakan, shi ne take nema.
To shawara ita kar ta je duk inda za ta je ɗin. Kar ta yawaita yawo. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula. Qur'ani ne ce ku zauna ku tabbata a cikin gidajen ku, daina fita fita na jahiliya da ba sababi babu dalili. Ko da shi ya sake miki toke karki sake saman da sake wadda shari'a ta miki. Abu na biyu, ki daina bari yana gayyato miki maza cikin ɗakin ki ba tare da izinin ki ko kin kimtsa ba. Kamar yadda ke maza ki ɗauko maza ki kawo masa gidan shi ba sai da yardarsa sai da izininsa. To kuma shi ma bai halatta ya rinka kawo miki maza kanki ba. Na'am, gidansa ne ba za a hana shi ya zo da wani abokinsa ba. Amma idan sun zo ki rufe kofa sai kin saka hijabi ki rufe jikinki ko ki tashi ki bar gurin ki ɓoye a ɗaki ki rufe kofa. Amma ba daidai ba ne kuskure ne. Allah ne ijar da zai ki da miji wanda yake bayi da kishi sai ki tura shi makaranta ya je ya ta sauraron malamai da kuma sauraron wa'azi. Wallahu a'lam. Na'am.
Kula saka da ake wanda ke cewa jinin haila idan ya zo karfe 5 na asuba bayan kwanakinsa da ya gama sai ya ɗauke 5 na yamma, wai salloli nawa za a rama?
Karfe 5 na asuba ya zo?
Eh, a san da ya zo, ranar da ya zo.
To idan asuba din ta shiga har lokacin karfe 5 kamar ta shiga 5 saura, to akwai asuba za ta rama asuba. Sai kuma ya ɗauke karfe 5 to za ta rama la'asar. Na'am.
Wannan take cewa tana da yara suna da maƙota wanda ba musulmi ba, to shine take tambaya wai abincin Christmas ana ba wa yaran, shine take tsoron Allah kalar kama ta da laifi.
Kar ta bar yaranta su ci. Ta bar yaranta su ci. Sai ta hana su, ta yi musu hikima ta hana su ci. Na'am.
Wannan take cewa ana bin ta azumi na wata ɗaya da kwana 14. To an mata CS, an mata wannan kenan lokacin haihuwata, an mata tiyata ta haihu, to sai to ba ta rama azumin ba, kuma ba ta yi su cikakku ba, tana fatan in ta warke za ta rama. To kuma ta ce tana fama da matsananciyar ulsa da ta takura mata, ba da ta iya riƙe yunwa ko kaɗan, kuma an ce bai kar ta ciyar. Shine abin yake damun.
A'a, idan tana da larura wanda yake da ciwo, yake da larura, za a ce kar ya ciyar. Wace irin fatawa ce? Tunda ba ki da lafiya, kina da uzuri, za ta iya ciyarwa. Tunda daman ciwon da aka ce ba za ta ciyar ba, ciwon da ana tsammanin zai iya warkewa ko gobe ko jibi. Amma ciwon da ake tare da shi muzmin, marar muzmin, ciwon da yana da ɗaukan zamani da lokaci ba ta rana warkewa ba, ciwon za ta yi.
Sai likita ya tabbatar kenan.
A'a.
Ko ita da kan kasan wasu da kansu za su ci kai ulsa nake yi ba zan iya
azumi. To amma akram kalla ai ta ce maka ba ta iya riƙe yunwa ko da tsayaya. Yanzu wannan likita ne zai iya gane ba ta riƙe yunwa? Ita ce ai. Ta ji tsoron Allah kawai, ta riga ta riga ta sani tunda zai ba za ta iya riƙe yunwa ba ko ya ta ba su iya azumi ba. Kun ga addinin musulunci sauƙi ne, ma ja'ala alaikum fi dini min haraj. Ba wani kunci a cikin addini. Ki je ki ciyar tunda ba ki da lafiya, ran da kika warke ki ci gaba da yin azumi. Kawai shi kenan, wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai haramun ne ba wa yaro mama bayan an yaye shi, kamar in ruwan nonon ya riga ya ɗauke, wasu za ka ga kuma yaro in yana kuka za a zo a sa shi, shine take tambaya wai ta ji an ce haramun.
To ai babu maman, don an bashi ana rarrashinsa, ana bashi yana ɗan tsotsa yana wasa, nan ba laifi ba ne. Tunda ai babu maman. da ma a ce an ba shi maman ya riga ya sha ne ko an sake dawo da shi wannan ko bai kamata ba gaskiya. Amma babu maman tun da babu nonon kawai dai ana masa wasa ne da shi to wannan bai kamata ba dai shi din ma hakan. Amma dai bari a ce haramun ne kai tsaye ba wallahi wallahi a iya sani na.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mahaifiyar su ta rasu ta bar su su shida bayan rasuwar sun ga rayuwa sosai musamman ita ta ce ta yi zaman gurare daban-daban ba ta jin daɗi har dai ta zo ta yi aure mijinta to yana da rufin asiri sosai duk wata buƙata yana mata kowace iri ce to amma babanta da matar da ya aura da sauran ƴan uwanta sun saka mata ido wai sosai akan ba ta taimaka musu kuma ta ce ita ba ta samun wani isassun kuɗi har da za ta bayar ta ce har saɓani suke samu faɗa suke da ƙanwarta suna ganin akan ba ta taimaka musu shi ne suke neman malam ba su shawara.
To na farko dai ba sharaɗi ba ne don kina auren wani sai kin ɗauki nauyin ɗan uwanki da danginki ba sharaɗi ba ne. Kuskure ne mutane suke da shi da tunani mara kyau wanda yake ba na daidai ba gaskiya. Ba sharaɗi ba ne baya kanki ba dole ba ne don kina auren mai hali kina auren mai rufin asiri kuma sai kin ɗauki nauyin da ɗawainiyar ƴan uwanki da danginki. Isani ne wa asimi inna Allah yubbu al-muslimin isani kyautu ta ne isani ba dole ba ne ba yanda za a isani ya zama isani ya zama dole tunda kyautatawa ne in kin samu dama kin kyautata musu Allah ya sa albarka kuma kyautata din Allah yana son masu kyautatawa idan baki samu dama ba su ne suke ganin kina da shi alhali kin san kan baki da shi ba komai ki iya abin da zaki iya yi sauran fushi da bata rai da zasu yi ta yi wannan su je su yi ta yi abin da zasu iya yi kenan yawa abin da zasu iya yi kenan amma in kina da halin ki taimaka musu kyautatawa tana da kyau wallahu a'lam na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa
yanzu ina son dan yi ƙarin bayani a nan. Wato akwai wani tunani da nake so in cire wa mutane malam. Mutane ya kamata mu ji tsoron Allah. Mutane ya kamata mu rinƙa yi wa kanmu adalci. Mutane ya kamata mu rinƙa kai wa kanmu gaskiya. Idan mutum Allah ya rufa mai asiri akwai abin da Allah ya wajabta masa na dole ya yi zakka ɗaukan nauyin iyayensa da kulawa da iyalinsa da sauran abubuwa da shari'a ta yi prescribing cewa dole ne akan su wannan shi ne abin da ya zama dole akan shi yawanci ana samun gap ana samun nisa idan Allah ya rufa wani ɗan uwa asiri a cikin dangi ko ya samu wani ɗan aiki mai maiƙo ko ya samu rufin asiri ko yana kasuwanci yana da 'yan uwa ko a ƙauye ko a birni Allah dai ya ɗaga shi a cikin su wato sai a ɗebo duka nauyin 'yan uwa da dangi duka a ɗora maka jama'a ku fahimci karatun nan da bayani ba daidai ba ne abin da 'yan uwa da dangi suke yi dan Allah ya rufa wa ɗaya asiri a ɗebo duk nauyi a ɗora masa idan yana da iko yana da hali wannan kuma mai ɗaki shi san inda yake maso yoyo shi ya fi kowa sanin yana da wadata ko bai da wadata in marwaci ne shi ya sani in ma mai kyauta ne shi ya sani kuma ba mu ne za mu fassara shi mu ce wani marwaci ne wani yana da kuɗi ko wani bai da kuɗi ba yanzu ma nan haka kawai malam kana zaune ba ka mallaki miliyan goma ba amma wallahi ana maka tunanin kana da miliyan dubu abinda ake kenan yanzu da ka samu aiki sai a ce ai a fadalar gamma yake kai ka san albashinsa ba mamaki albashinka naira 100,000 kake dauka amma a ƙauyen ku an ce ai yanzu haka 500 yake dauka dai haka sai a hada ka fada da dangi an ƙara maka albashi an manta kana zaune a birni gidan hayan ka nawa kake biya ba irin gidan haya na ƙauye bane matar da ka aura abincin da ake ci a birni ba irin wanda ake ci a ƙauye bane an manta kuɗin man motar ka nawa kake biya kuɗin haya nawa kake biya kuɗin makarantar ƴaƴanka nawa kake biya kuɗin tax na kaza nawa kake biya kuɗin larurar kaza nawa kake duk ƴan uwa da dangi da suke ƙauye ko suke nesa sun manta da wannan idan a ƙasar waje ma kake duk an manta da wannan larurar ne kaddara kana ɗaukar miliyan kaza ɗin amma kuma ai akwai inda kake kashe miliyoyin ba wanda zai bincike wannan kawai abin da za su duba kuɗin da kake ɗauka ɗin nan shine sannan ba wannan kaɗai ba yanzu Abdullahi, kana zaune a birni ko kana zaune a maraya, kana da ɗan rufin asirinka, kana da wani ɗan uwanka shi kuma yana ƙauye, gaba ɗaya larurarsa sai ya ɗauko ya ɗora maka. Ga uwarka da ta haife ka ma kana mata, ga mahaifinka kana mishi, ga babbanka kana mishi, shi wannan kawai saboda kun fito ɗaki ɗaya. Yanzu abin da yake faruwa malam, mutane yanzu a birni wasu suna ta dagatar da haihuwa, nan kake ta kawo mana fatawa ana cewa zubar da ciki, saboda wayayya za a iya rayuwa mai daɗi. Ba a son a tara ‘ya’ya a yi haihuwa saboda ana biyan kuɗin haya, ana hawa mota mai tsada, ana ɗinka kaya masu tsada, ana zuwa ƙasashen waje ana kaza. Kai fa kana ta lallaɓa rayuwarka, yaya za ka yi ka lallaɓa rayuwa yaranka su yi makaranta mai kyau, ka samu ɗan gurin zama da rufin asiri, ka ci abinci mai kyau, iyalinka ka ɗauki nauyinsu daidai gwargwado ba tare da ka tozarta a cikin abokanai kana bin bashi ba, wai kawai kuma wani can wani wani yayanka kuma yana can ƙauye yana ta maka haihuwa sai ta tara maka yaya, shi ba yana can ba. Ka ga mutum yana ƙauye malam bai da sana'ar kirki ya ɗauri mata huɗu. In an yi magana ai akwai aikin, akwai yayan, akwai ƙaninsa yana aiki a NNPC a Kaduna, akwai ɗan uwansa yana aiki a Abuja, kai fa kana can kana zaune a Abuja ko kana Kano ko kana Abuja ko kana Kaduna, kai fa kana ta lallabawa, ka yi ka ƙara aure saboda situation na rayuwa, watakila haihuwar ma kana ta dabarun zamani saboda situation na rayuwa. To ga can kuma wani ƙanin kici kuma yana ta haifa maka yaya, da zarar an haihu sai a bugo ma a ce, sai uwarka sai ta ce maka to kai mata wane fa ta haihu, ka ba da gudunmawa. Idan yaro ya zo zai shiga firamare sai a ce maka to yanzu fa ɗan wane ya shiga ya girma zai shiga firamare, kai za ka biya kuɗin makarantarsa. Idan ya zo zai ƙara aure sai ya ji gaban uwarsa sai ya faɗi, mama ni wallahi aure zan ƙara, ai wane magana ya bani gudunmawa. Idan ya zo zai, kai fa baka ƙara auren ba, amma ƙaninka ko yayanka yana ƙauye yana can yana maka haihuwar da kai ba kai ka haife ta ba. Sai an yi magana sai ai baka da tausayi baka da jin ƙai, wannan ba daidai ba ne, tunani ne na kuskure, ya kamata mutane ku gyara gaskiya. Babu wani dalilin da mutum zai zo a karan kansa yana lallaɓa rayuwarsa, ya ci mai kyau daidai gwargwado, ya samu inda zai zauna da rufin asiri, ya biya wa ‘ya’yansa kuɗin makaranta da rufin asiri, ya samu yadda zai ɗauke nauyin rayuwarsa. Kai kuma kai ɗan uwansa ne, ka ɗauki nauyinka gaba ɗaya ka ɗora masa. Ƙanwar mahaifiyarka kai ne, yayan babanka kai ne, ƙannenka kai ne, yayanka wanda yake talauci kai ne, duk masifa duk akan salarinka ya ƙare. Ku gyara wannan tunani, ba daidai ba ne, kuskure ne, ku yi wa ‘yan uwanku adalci kuma ku daina ɗora.
Abu yadda yake faɗa mata kenan, ta ce a shekara ta san daina mata ɗinki kala ɗaya, kuma ɓangaren abinci babu irin abin da baya siya. Shi ne take tambaya wai har abinci ma sai ya ce wai irin wanda Annabi ya umarta a ciyar da su kenan, ai abin da yake kawowa wai a gidansu ma ai ba a cin fiye da haka. Shi ne take so malam ya yi jawabi, ya yi kamata.
To na farko dai abin da ya zama wajibi miji ya ɗauki nauyi na iyalinsa, abin da shari'a ta wajabta masa daruriyat, ba hajiyat ba, ba kuma kamaliyat ba. Daruriyat abubuwan da ya zama na larura, ba laifi abubuwan buƙata hajiyat wanda buƙata ya zama yana da amfani a rayuwa, ba za a iya ba ni sunan shi rayuwa ba, watakila in an yi ba shi za a shiga cikin kunci ko za a shiga cikin matsi da sauransu, miji ya yi. Abinda ya shafi sutura dole miji ya yi, abinda ya shafi abinci dole miji ya yi, da wurin zama dole miji ya yi, a ciyar da su akwai nassi, liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. A zaunar da su wurin zama a cikin wannan min haifu sakantun min wujudikum wala tudadu hunna litudayyiqu alayhinna, a ciyar da su abinci wa aqimuhum mimma tutamun, in ji hadisi manzo Allah ya ce ku ciyar da matanku da abin da kuke ci. Mijinki wajibi ne ciyar da ke abinci daidai gwargwadonsa, min wujudikum Qur'ani ya ce abin da yake da hali, to hali kuma yana shan bamban, wani yana da hali ya ciyar da ke naman kaza akai-akai, to idan ya tauye miki akan halinsa ya zalunce ki, idan kuma bai da hali ke kika bazanta ke ne kike ganin yana da halin amma shi ya ga bai da halin, to kuma wannan ya fi ki gaskiya. Saboda abin da yake faruwa yau, wasu daga cikin mata ku ne kuke iya gane mijin ku yana da hali amma shi bai ce yana bai da hali ba, da haka idan an ga kana sa riga mai kyau ko kana hawa mota mai tsada sai a ce ai kana da hali ne, su ba su yadda cewa baka da hali ba, sani ba ma kullun din motar ka karbo, ba sani ba gidan da kake bashin sa ka karba, ba sani ba kayan da ka dinka wata kila abokanai suka hada maka ko kuma bashi ka karbo na yadin maka zama zama biya ba, duk mata ba su iya gane wannan ba. To amma dai wanda ta tabbatar cewa mijinta ne halin ne mai iko kuma ya tauye ba ya mata, to na ya shiga hakinta. Abin da shafi takalmi, abin da shafi zani, abin da shafi duk bukatun ki na larurar rayuwa dole ne. Kuma idan bai miki ba ya shiga hakinki, kuma ya kamata ki nema gaskiya. Ki masa magana ya yi miki din. In ta kama ai wa iyaye magana, ai musu magana. Idan kuma ba ai ba, to ga waraka. Ku daina faɗa da mazajen ku akan abin duniya. Ku daina kuma kashe auren ku akan abin duniya, in dai da hali kar ku kama sana'a. Na sha gaya wa mata a karatu a yau ku yi sana'a. Sana'a maganin baƙin ciki 100 a gidan miji. Duk mace mai sana'a tana iya magance larurori da yawa a gidan mijinta na tasko da damuwa. Amma ganewa ne ba ku yi ba. Don haka ku nemi sana'ar da Allah ya halatta muku. Ku nemi san halayyar mazajen ku su ba ku dama a aiki ne za ku yi. Kuna samun nakashewa a wata. A wata sana'a ne za ku ringa juyawa a gida. Wanda ba za ta cutar da gida ba, ba za ta cutar da mai gida ba. Ku daina zama ba kwan sana'a ya koma ta. Yanzu duk wannan larurar da ke magana. Wallahi da kina yin sana'a ba za ki zo kina aiko mana fatawa wai mijinki ya kishe miki, wai mijinki ya kishe miki takalmi ba. Ai an wuce wannan hajiya. Baka sai mun takalmi ba a tuntuna sai dai kaga takalmi 10 a gaba ta yi. Ai yanzu an daina wani rikici wai miji ya kishe mun hijabi. Ina neman zobe ko ina neman dan kunne ko ina neman jaka ko a sallah ya mun kala daya. A tuntunin yanzu mata sun waye ana dan sana'a ana aiki ba dai kaga kala 10 ba. Ya'yan sa ma kin kara masa bayan nashi haka ake yi. Ki samu ki yaudare shi ya baki dama ki sana'a, wannan yaudaran ta halatta. Ki yaudare shi ya baki dama ki sana'a halattacciya ki rinka samun kuɗi. Kuma kar ki gaya masa ƙarfin jarinki. Kuma kar ki gaya masa riban nawa kike ci. Idan miji ya gane riban nawa kike ci, wallahi zai lafke miki yadda ka san laftu. In an dora wa jaki kaya in zai zubar haka yake ta gefe, to abin da zai miki kenan. Ki hikima. Ba sai dai na yi fashin baki ba, kawai kin san me nake nufi. Kowa ya yi kokari ya nemi abin da zai rayu da shi, saboda na faɗi wata magana kuma ina kanta ina maimaitawa. Da yawa yawa yau daga cikin maza ba sa iya ɗaukan nauyin matansu 100% da yawansu. Al'amura sun canja, ba wai don rashin tsoron Allah ba, a'a. Wataƙila ba don rashi ba, a'a. Wataƙila matsi, wataƙila wataƙila ɗabi'u da yawa dai. Da haka mata kuma sai ku waye, ku nemi ya za ku iya rayuwa. Ba wai na canja ne cewa kar su zauna yinku ba, tunda ba za su iya ba. Ku nemi hanyar da za ku kula da kanku kawai, ba sai kin saurari miji ba. Wata mata ta ce haba ma na yaushe zan tsaya wannan gidan wai miji wai sai mun wai takalmi. Yaushe ta ce rabona da in ce miji na sai mun wai atamba gona yaushe. Ta ce a'a, ta ce wallahi ina da hanya ta sai dai ya ga ina yi. Sai dai ya gani ya gani ya yaba ko kar ya yaba ni dai na yi nawa. Alhamdulillah. Allah ya ƙara mana arziki, Allah ya ƙara mana wadata, Allah ya rufa mana asiri. Ina ganin kamar wannan shine ƙarshen wannan fatowi. Fatan mu Allah ya sa mana albarka, Allah ya ba mu nasara, Allah kuma ya ba mu dacewa. Allah ya biya buƙatu. Na'am.
Akwai wata dawar Alhaji Aisha daga Bauchi ce don Allah a saka addu'a za a yi mata aiki gobe a asibiti.
Ɗaya daga cikin ɗalibanmu Hajiya Aishatu daga Bauchi, gobe in Allah ya kai mu Alhamis kenan insha Allah za a yi mata aiki a garin Bauchi surgery. Allah ya baki lafiya Hajiya, Allah ya sa a yi sa'a, Allah ya bada damar da za a ɗauki nauyi, kuma Allah ya sa mu ji albishir an yi aiki lafiya an kuma dawo lafiya. Marasa lafiyan mu Allah ba su lafiya, masu lafiyan Allah kuma ya tsare musu lafiyar su. Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya ba mu aljanna ta zama makomar mu, ya sa iyayen mu mu haɗin su a cikin rahamar Ubangiji, shirai mana da 'ya'yanmu da zuri'armu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.